الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا، فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا، بل علمنا دائما أن الفضل بيدك. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kafin na zo magana kan wannan hadisi wanda Malam Abdullahi ya gabatar, wato wannan su ne wata shimfiɗa guda ɗaya ko biyu. Ta ɗaya ita ce kowane ɗayan ma'anan ya yadda ya yi imani, irin imanin da babu shakka a cikinsa dangane da waɗansu abubuwa na rayuwa. Daga cikinsu misali, a duk taronmu nan ba na jin akwai wanda yake da shakkar idan ba shi da lafiya asibiti ne dace a kai shi, ko akwai wanda yake shakka akan wannan? Kowannenmu nan ya yi imani da wannan, baya shakka akan wannan. Idan ba shi da lafiya ko wani nasa, to asibiti nan ya dace a kai shi. Haka kowannen mu ya yadda lokacin da wani haƙƙinsa ya makale wajen wani wanda ya fi ƙarfinsa, babu inda ya kamata ya je a karɓa masa haƙƙinsa face sai gurin wa alƙali. Ko akwai wanda yake shakkar wannan? Haka kuma wanda shari'a ta kama shi za shi gaban alƙali, ba na jin zai tafi wajen likitan unguwarsu ya je ya biya kuɗi likita ya tafi kotu ya kare shi? Ko akwai wanda zai wannan? Saboda me? Saboda wannan likita bai dace a wannan ba. Ba kuma wanda zai kamu da rashin lafiya a wannan lokacin da ba shi da lafiya ya je gurin lauyan unguwarsu a can ba, ya biya kuɗi lauya yi masa magani na rashin lafiyar? Kwakwa wanda zai yi? To da bai imani da cewa lauya shi ne zai fitar da shi a wannan bangaren ba. Haka idan mutum yana tafiya a mota ko a babur sai taya ta saci ya gamu da matsala, sai zamana a can gurin ga mai makanika, a can gurin ga mai sasa da rake, zai tsaye da motarsa ya kai ta gurin mai sada rake ko ko zai kai ta gurin mai makanika? Gurin mai makanika zai kai ta. Saboda me? Saboda yayi imani da cewa shi ne mafutarsa take gurinsa, baya shakka akan wannan. Kowannen mu ya yarda wannan, haka ne? To dan haka abu ɗaya ne yake damun mutane a yau, shine irin wannan imanin da suka yi wa lauya cewa shi zai iya fidda su a harkar shari'a, imanin da suka yi wa likita shi zai iya fidda su a harkar kiwon lafiya, imanin da suka yi wa ruwa shi zai musu maganin ƙishirwa, imanin da suka yi wa abinci shi zai musu maganin yunwa, to wannan imanin shi ne ba a yi wa Allah da manzansa ba a wannan zamanin. Domin da an yi wa Allah da manzansa irin wannan imanin, babu yanda za a annabi ya ce a yi kaza, wani ya ce yana da ja ba zai ba. Babu yanda za alƙur'ani ya zo ya ce a bar kaza a ce ba za a bari ba. Domin duk wanda ya yi imanin da wancan baya ja. Amma waɗannan saboda ba a yi imani da su yanda aka yi imani da waɗancan ba, shi ne abin da yake damun mutumin yau, ita ce matsalarsa. Amma mutanen farko saboda sun yi imani da Allah da manzansa alaihi salatu wassalam fiye da yanda suka yi muka yi imani a yau da likita a wajen kiwon lafiya, lauya a bangaren shari'a, abinci a wajen yunwa, ruwa maganin ƙishirwa, sun yi imani da Allah da manzansa fiye da yanda muka yi imani da waɗannan. Shi yasa su suka bi Allah da manzansa sau da ƙafa, kuma suka samu suka tsira suka kai labari. To don haka yayin da ya wajaba mu imani da Allah da manzansa alaihi salatu wassalam fiye da yanda muka yi imani da waɗancan, kullum kuma gashi muna kalmatai shahada, muna cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Dan muke da Allah nan subhanahu wataala gaskiya ne akwai shi, kuma shi ya halice mu, kuma shi ya wajaba mu bi kuma mu bautawa. Ko muke yadda cewa ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya, a wanda ya zo da shi babu wai ba inki daga Allah subhanahu wataala yake, duk abinda annabi alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah yake, saboda haka babu wai ba inki babu ja. To dan haka yayin da muka yadda cewa annabi alaihi salatu wassalamu gaskiya ne, yana da shaida guda biyu. Ta ɗaya, yana da shaida daga wanda ya halice shi subhanahu wataala, ya ba da shaida a kansa cewa mutum ne wanda ba ya son zuciya, bai taɓa yin sa ba kuma ba zai yi ba. Sannan a nan ne Ubangiji subhanahu wataala nuna mana cewa shi fa annabi alaihi salatu wassalam abinda aka aiko shi da shi ya fahimce shi kyakkyawar fahimta, bai masa mummunar fahimta ba. Domin matsalar da take damun dan adam a duniya guda biyu ce dangane da bin gaskiya. Ta ɗaya, ya yi mummunar fahimta abinda ake so ya bi, ya zamana ya fahimce shi bai bai, to wannan yakan sa shi ya ɓata. Shi ne wanda Laraba suke kiran wannan abu abdalal, wato ɓata bisa jahilci. Kai da kyakkyawan niyya kake, amma kuma kuskure kake yi, wannan shi ake kira dalal. To wani kuma zai zama babu dalal din, ya fahimci abin kamar yanda ake so ya fahimta, to amma kuma wannan abin da ya fahimta ya yi karo da wata son zuciyarsa. Idan ya bi abin da ya fahimta, burin zuciyarsa ba zai cika ba, to sai ya take abin da ya fahimta ya bi son zuciyarsa. Wannan kuma shi ake kiransa giwaya, shi ne ɓata bisa sani. To sai Ubangiji subhanahu wataala ya ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa, ya kore wa annabi alaihi salamu abdalal ya ce ma dalla, da abin da ya zo da shi ya fahimci yanda ake so ya fahimta, bai kuskuren fahimta ba. Sannan ma gawa, abin da ya fahimta din nan ba shi da son zuciya, wanda ya hana shi aiki da abin da ya fahimta. Abin da ya fahimta nan yana aiki da shi sau da kafa. Bayan Ubangiji ya yaba annabi alaihi salatu wassalamu a wannan, sannan sai ya ce da mu wa ma yandiku anil hawa, baya furci akan son zuciya. Idan ya faɗi kalma, to haka take, babu wato babu gyara, babu kuskure. Saboda haka ya samu shaida daga wanda ya halicce shi. Sannan ya sake bashi wata shaida, ya ce wa innaka la'ala khuliqin azim, kai kana kan dabi'a ko dabi'o'i wanda suke manya, makarimul akhlaq. Saboda haka bashi da girman kai, bashi da fankama, bashi da ruba, bashi da abin da ya shafi irin waɗannan. Saboda haka bawan Allah ne mai tawaru'u, wanda wani daga cikin malaman tafsiri yana cewa wannan kalma da Ubangiji ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam, ko da mala'ika aka gayawa sai ya yi jin kai a kanta, saboda ya san darajar mai faɗar magana, kuma ya san nauyin maganar, kuma ya san martaban maganar. Amma ba a taɓa ganin alamar girman kai ko daidai da rana ɗaya ba tare da annabi alaihi salamu lokacin da Allah ya gaya masa wannan kalmar. To yana da shaida a gurin Ubangiji, yana da tarbiya wacce duniya ba taɓa ganin tarbiya irin tasa ba. Wannan shaidar Ubangiji kenan. Shaidar mutane kuma, Ubangiji subhanahu wataala ya tsara haihuwar annabi alaihi salatu wassalam, ya ɗora ta a faifai yanda ba za ta ƙuya ba, kowa sai ya san an haife shi. Saboda haka in ka karanta tarihi yanda aka haifa annabi alaihi salatu wassalam, za ka ga abu ne da ya ja hankalin mutane a zamanin da aka haife shi din. Tun daga wannan rana da aka haife shi yake ci gaba da rayuwa, mai ba da mamaki tun daga inda aka ɗauke shi wajen shayarwa, da abin da ya ba wa mai shayar da shi mamaki, da lokacin da irayar a gurin mai shayarwa, da lokacin da ta dawo da shi gida, har izuwa lokacin da Allah ya aiko shi, rayuwarsa a fili take, a faifai Allah ya dinga kasata don kowa ya gani. Idan akwai masoka ya soka, shi sa Ubangiji ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum, manzo ne izo muku daga cikinku wanda kun san tarihinsa, kun san komai na kakanninsa, ba shi da masoka, ba shi da wata hanya da zaka ce ga cikas dinsa ko kuma ga tawayarsa. To dan haka annabi alaihi salamu a wannan lokaci da aka haife shi, da lokacin da irayu, larabawa suna kan ganiyarsu, ta irin ilimai da Allah ya hore musu, akwai kafa da ake samu ta asar, akwai kafa ta bashar. Kafa ta asar ita ce idan ka zo ka wuce sawunka kurin, idan Balarabe ya zo ya kalla zai iya cewa wannan sawun na namiji ne, zai iya cewa wannan sawun na mace ne, zai iya cewa sawun nan na mai hankali ne, sawun nan na mahaukaci ne, zai iya cewa sawun nan na mai ido ne, sawun nan na makaho ne, duk suna iya gane wannan. A kafatul basar kuma da ya ganka ya kare maka kallo, sai iya danganta ka ga nasabarka, sai ce wannan duk yanda aka yi dan wane ne, ko da bai taba ganin ka ba sai ran nan. Saboda haka wannan suna da wannan. Sannan a wannan lokacin idan kana magana, Balarabe ya saurari maganar ka, fitar numfashin ka kawai in yaji zai gane ƙarya kake ko gaskiya kake. Amma duk da haka ba taba samun wani mutum ya tuhuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙarya ba. Ba taba samu ba. Ta kai a fagen yaki, an yi wa kafirai kaca-kaca, jagororin yakin guda biyu, ɗaya ya fita abu jazin takalminsa, ɗaya na ƙafa ɗaya na hannu, sai suka gamu da ɗaya suka yi kaciɓus da shi, ba kowa sai su biyu, sai ce yau babu kowa daga ni sai kai. Ina so in tambaye ka a Muhammadun Sadiqun am Kazib, shi Muhammadu mai gaskiya ne ko kuwa mai sarefa ne? Sai ce to yau ba zan rantse maka da Lata da Uzza ba. Sai ce wallahi inna Muhammadan la sadiqun ma kazaba Muhammadun qad, na rantse maka da girman Allah Annabi Muhammadu mai gaskiya ne, bai taba ƙarya ba tunda yake. Saboda haka ya samu shaida wanda muƙiyansa su suka ba da wannan shaidar, ba ma masoyansa ba. Masu magana suna cewa alhaqu ma shahidar bihi al'adawu, gaskiya ita ce abinda muƙiya suka tabbatar. Sannan daga cikin kafirai na wannan zamani, waɗanda Allah ya sa suka yi adalci, ba su ƙi gaskiya ba, sun nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutanen da a duniya ba taɓa irinsu ba. Akwai Michael Hart, wani marubucin littafi da yake kiransa 100 Heroes, a wannan yana cewa a duk duniya wanda Allah ya taɓa halitta, bai taɓa halitta kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Ya ba da hujjojinsa da dalilansa akan yanda Annabi alaihi salatu wasallam ya tafi da rayuwarsa. To saboda haka mai wannan gaskiyar, wanda mahalicinsa ya ba da shaida a kansa, wanda ya rayu a lokacin kwakwa, wanda a bayan rayuwarsa ba taɓa samun wanda ya zo ya ƙaryata shi ba, kowa ya yarda cewa mai gaskiya ne daga cikin muƙiya, to ina ga wanda ya yarda da shi? To saboda haka mu tunda mun yarda Annabi alaihi salatu wasalamu haka yake, alƙur'anin nan da ya zo da shi gaskiya ne, kuma alƙur'anin nan babu ja ba a sauya shi ba tun daga ranar da ya sauka har zuwa yau. Shi yasa wanda ya saukar da alƙur'anin ya ba mu tabbas littafi ne amintacce, domin yana cewa da mu zalikal kitabu la raiba fihi, wannan littafin babu kokonto a cikinsa. To a cikin wannan littafi da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi mana bayanin wato khatimatul madafi, iya ƙarshen tafiyar ɗan adam. Wannan rayuwa da muke ciki, Allah ya nuna mana cewa rayuwa ce wacce take ta aiki, kuma in ka ƙare ta ka tafi wata rayuwa, a nan ne za ka karɓi ladan aikinka. Saboda haka duniya ita ce gurin aiki, lahira ita ce gurin da za a karɓi aikin. Sannan kuma sun faɗakar da mu cewa kar mu sare wa wannan rayuwa sanda, domin ba gurin aminci ba ne. Rashin amincinsa, ko da ba mutuwa, akwai wata matsala da ɗan adam yake fuskanta wacce Allah yake cewa Allahu allazi khalaqakum min du'fin, Allah shi ne wanda ya halicce ku daga rauni, wato lokacin da kake jariri kanka ma ba iya tsayawa, daga baya zai dinga samun ƙarfi ya tsaya, ƙugunka ba zai iya karɓar zama ba, daga baya za ka koyi zama, ba za ka iya rarrafe ba, daga baya za ka koyi rarrafe, haka tafiya ba za ka iya ba, daga baya za ka koyi waɗannan. To saboda haka wannan shine rauni wanda dan adam yake da shi. Sai Allah ya ce summa ja'ala min ba'di dufin quwwa, bayan wannan raunin kuma sai Allah ya ba mutum ƙarfi, sai ga shi yana suntumar buhu a ka, in ya suntuhun kuma sai ya runtuma a guje ya je duk inda yake so. Sannan sai Allah ya ce summa ja'ala min ba'di quwwatin dufan wa shayba, bayan wannan karfin kuma shikenan dukkan gabobinka sai su saki sai su rirrife sai ji ya kare sai da mai rauni da kyau sai gani kuma ya tafi wani ganin ya zama ya rago ne ma ya tafi gaba ki daya sai ga mutun ya kasa tafiya sai ga mutun jiki yana masa rawa sai ga kansa na rawa wayan sai yana gilgilwa saboda haka an samu kai a cikin kuma wannan raunin da haka za a karasa wanda idan ma babu mutuwa duk wanda ya kai wannan arzalul umur ba shi da sauran amfani domin ko wani irin ƴaƴa yake da shi da dangi dan harkar da zai ba za a sa shi a ciki ba sai an yi an gama in an ga akwai sauran fahimta sannan a baki labari amma babu ko labari ba za a bashi ba saboda haka wannan gurin ba shi da tabbas sannan kuma rashin tabbacin wannan gurin idan ka hango mutum daga mil daya da kira zaka iya sheda ce ma zaka iya gane cewa wancan mutum ne kana ƙara gaba yana ƙara gaba har sai ka sheda cewa wannan wani ne shi ma shi da kai wani ne ana nan sai ku zo ku hadu da shi ga ka gashi daga nan sai ku yi banta huma kauniya sai ya wuce ka wuce idan kana so ka ganshi sai ka waiwaya in yana so ya ganka sai ya waiwaya wannan tana nuna wannan duniya ba ta da tabbas yanzu nan duk wanda ya je kasuwar sabon gari sai ya ganta ta zama kamar kuhun shiru in ka shiga kasuwar kurmi in bane masu kwana a kasuwa za ka ganta ta zama shiru amma da rana fa ana jin kunne ba a ji alama ce ta cewa gurin ba shi da tabbas inda duniya ce abin duk da yake rudarka kake gani ba zai wuce ba kankanin lokaci sai ga babu shi yanzu nan halin da muke ciki wannan daren idan da za a ce a haifi mutum da hankali ba karamin yaro mara hankali ba a ce da shi a kowane zamani rana ba zai taba yadda ba yanzu ba wanda zai taba gani sai mu ga kamar ba taba rana ba so babu ita babu alama ta idan gari ya waye sai ga mutum da ake kawo ba taba dare ba to wani guri ne da ba shi da tabbas da bai kamata ka sare masa sanda ba saboda haka ka tabbata zaka fita ka bar shi to inda ya kamata ka fuskanta shine gurin da zaka dawoma dindindin wannan gurin ba zai kare ba saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wannan duniya ma'aikata ce lahira ita ce gurin karɓar aikin sannan ya gaya mana ita lahira gida biyu Allah subhanahu wata'ala ya shirya a lahira ko wuta ko aljanna babu na uku domin ya ce innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim iyakacin waɗannan gidajen kenan kowa ya ƙara tafiyarsa ko ya ƙare a wancan gidan na rahama ko ya ƙare a wancan gidan na azaba sannan sai ya gaya mana cewa abinda kai a wannan duniyar to shi zaka girba a lahira kamar yadda ka je gonarka ka shuka dawa masara ba za ta fito ba shinkafa ba za ta fito ba gero ba zai fito ba wake ba zai fito ba acca ba za ta fito ba wannan geron da ka shuka zai fito to yanda gonarka ba za ta yi maka ƙarya ba haka lahira ta fi gonarka gaskiya sannan kuma kar ka rudu da cewa a nan duniya kana yin abin da kaga dama ba abin da ya same ka har ka fara ci amu ba abin da zai same mu sai aka ce je ka karofi zai ishe ka karatu idan ka je karofi za ka ana turni ana rini to amma sai an yi rinin an gama sannan kuma za a kai gurin bugu saboda haka inda ake rini ba nan ake bugu ba sai an gama rini ya bushe sannan za a kai mabuga saboda haka nan duniya murna ce lahira ita ce mabuga in ka ki Allah sai ka gama rayuwarka kaf in ka fita ka je lahira anan za a tambara ka saboda haka dan ka ga nan ba abin da ya same ka karkaru saboda haka nuna mana cewa ga yanda lahira take sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa wancan gidaje guda biyu na farko suna mana wato gidan wuta sai yake gaya mana waɗanda za su shiga sai ya ce balka zabobi sa'a bari sun ƙaryata da sa'ar tashin alƙiyama wa tadna liman kazzabi sa'ati sa'ira mun tanadi wutar sa'ira mai tsananin zafi ga wanda ya ƙaryata ranar tashin alƙiyama sannan sai ya gaya mana siffar wutar sai ya ce idza ra'adhum min makanin ba'idin sami'u laha tagayyuzan wa zafira idan ta hango miyagu kafirai daga nesa sai ta fusata kamar yadda kare in ya hango wani wanda yake jin zai zo gidan shi banna zai dinga gungune na haushi ya fusata ikansa haka jahannama ko wutar sa'ira za ta yi zaka fusata ta dinga ruguji tana neman mutane sai wange ce iza'ul qumin ha makanan bayyakan muqarranina da auhunalika subura idan aka kama su aka yi musu daurin butar mala wanda za a hada da kai da kafa a nada mutun sai ya ganshi kamar gammo an nannade shi to aka yi musu irin wannan aka jefa su a cikin wani akurki na wuta suka ji tsananin zafi ga dauri da auhunalika subura a lokacin za su dinga kiran sun lalace sun shiga uku sun lalace sun halaka sai Allah ce la tad'ul yawma suburan wahidan wa du'u suburan kasira a yau kar ku ce kun shiga uku kun lalace so daya ko fada so surun masaki ba za ta yi amfani ba sai Allah ya ce kul azalika khairun shin mutun ya samu kansa a wannan shine mafi alkhairi am jannatul khuldi allati wu'ida al muttaqun kuma aljanna dawama wace Allah ya yi wa ƴan wato masu tsoron Allah alƙawari a kanta ita ce tafi mai hankali ya zaba sannan sai ubangiji subhanahu wataala sake cewa da mu la yastawi ashabul jannati wa ashabun nar la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ƴan wuta da ƴan aljanna ba za su yi daidai ba saboda me sai ce ashabul jannati humul faizuna dan aljanna wannan su suka rabauta sannan sai sake cewa da mu man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza wanda aka fusge shi daga wuta kamar yadda ake fusge abu daga jikin mayan karfi aka shigar da shi aljanna wannan ya rabauta saboda ita wutar fusga take kamar magana disu wanda rahama Allah ta fusge shi daga sharrin shiga wuta ta kai shi aljanna ko da babu wato babu ni'ima aljanna baka shiga wuta ba ka samu babban rabo balle kuma wani alheri zaka samu to ita wannan aljanna Allah ya tanade ta ga masu tsoron sa idan aka shige ta daga lokacin da mutun ya sa kafarsa a cikin gidan aljanna abinda za a gaya masa shine khuludun bila mauti dawama ce babu sauran mutuwa mutuwa har abada an wuce ta domin Allah cikin suratul dukhan yana cewa la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatul ula ba za su kara dandanan mutuwa ba sai wacce suka yi ta ba amma daga ita ba za su biyo waqahum waqahum azaba so azaba jahim so da kai aka kare su daga azaba ta wuta saboda haka ba su san mutuwa an ba da tabbas sannan sai a ce shababun bila harmi kuruci a ce babu sauran tsufa sihatun bila mardin lafiya ce tsantsa babu sauran rashin lafiya rizqun bila faqri kuma arziki ne babu sauran talauci so da ka da abin da kake nema a duniya idan tsawon rai kake so kamar yadda wadansu ayyawansu babu ne suka fito irin tsawon rai to ga gidan da zaka je kai tsawon da har abada ba zaka kare ba aljanna idan mata kake so to ga gidan da za a baka mata nan da ba su da iyaka idan wani mangajejin gida kake so ga inda za a baka gidan da ba shi da iyaka wanda an ce dan aljanna na ƙarshe wanda gidansa yafi zama kankane akan na kowa kurkutun gida aljanna shine wanda za a bashi kamar girman duniya ninki 10,000 shi sa ubangiji yake cewa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira in kaga can ina kenan cikin aljanna ra'aita na'iman za ka ga ni'ima wa mulkan kabira da mulki wanda yake babban kasai tace ba jiya mulki babu tashin hankali babu komai sannan kuma har yau har gobe aljanna karuwa take don Allah ce da aljanna in ta bi mi kidara rahmati mi kake ta buduwa gurbatar rahmata gurbin rahmar Allah ko ba ta da iyaka to shi sa take da girman gaske Allah ya zuba alati da abubuwa iri iri a cikin ta an ce in an gama an shiga Allah zai aurawa ƴan aljanna ƴan matan hurliki sannan kuma zai aura musu khairatun hisan wanda wadansu malaman suna cewa sun fi hurliki kyau wanda ya halice su da kansa ya ce kyawawa ne idan aka yi wannan ubangiji zai tara ƴan aljanna a bakin wata korama ta aljanna ai wadansu shemomi na haske a zuba nan Allah zai shirye walimar auren idan aka zo aka taru a gurin wannan walimar aure ubangiji subhanahu wataala zai sa ayi waƙoƙi iri iri a wannan gurin za a saka wani daga cikin mala'iku ya tashi ya dinga bada waka amma wa'annan amare da angwaje ba su za su yi anshi ba saboda ka kyamaran aljanna da tagogin aljanna da ganyayyakin gidan aljanna da tsuntsaye su za su dinga tafawa suna bin wannan rawar kidan. Idan sun gama sai ce to kun taba jin irin wannan murya a dadi, sai a ce a'a, sai ce bari a ba ku wace tafita. Sai a kirawo Annabi Dawud alaihi salatu wassalam, shi ma izo inasa, sai a ji ya haura wancan ninkin ba ninkin. Haka dai za a dinga an gama na wannan sai wannan, an gama na wannan sai wannan, har akai iya inda Allah yake so akai. To bayan an gama wannan jin dadi, an ce duk wani wanda yake shirye liyafa a duniya so yake kwatanci waccan, amma zuciya tana ta hankora waccan ba za ta kai ba. Duk wani abu da dan adam zai shirya na jin dadi, wannan gurin yake so ya kai, zuciyarsa take ta bege, amma ba zai iya kaiwa ba. Idan ya rashin sa'a a nan bai bi ka'ida ba, to waccan ran ba zai samu wannan ba, amma in ya hakuri a nan zai samu wancan. To ana cikin wannan sai Ubangiji ya ce a kalli nan, sai a buɗe wuta kuma kowa sai a nuna masa gidansa ga sunansa a rubuce. Kowa ya ga azaba take cikin wuta da kunamu da macizai da gudumai da mala'iku da wutar da komai. Ce ka ga gidanka wane ɗan wane, mutum ya ga gidansa tsaf, ya ga akurkin duk da za a saka shi da turaku da sansari da za a sa masa da wani za a zura masa ta mudiga ya fito ta duburarsa. Sai kowa ya gani, sai Ubangiji ce dan na sauya muku, dan na ba ku wannan, saboda haka wane shi na ba wannan gidan naka, gidansa kuma gashi shi ne na ƙara maka. Sai kuma a juyo wajen wuta, sai a ce su ga wajen aljanna ga su suna cikin jin daɗi. In suka juyo suka kalle sai su yunkuri ya za a su zo, sai Allah ce imtazul yawma ayyuhal mujrimuna, kuma gida da farko sai sun fara kiran yan aljanna cewa ku taimake mu. Sai Ubangiji ce da yan aljanna, yau yan gata ne ko yan shagwaba, babu wanda ma zai bada ansa da kansa. Sai Allah ya bada ansa ya ce inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihuna. Meye shughul? Kinaya ce alqur'ani shine kama hannun amari. Allah da kansa zai ce yau yan aljanna suna cikin amarci, suna cikin angwanci, ana ta kama hannun amare a yau, saboda haka suna cikin tsananin jin dadi. Fi zilalin alal ara'iki muttaki'un, suna cikin rumfuna na shemar haske, kowannen su yana kishingide akan gadan mulki, gadan isa, gadan iko, gadan da babu tashin hankali a cikinsa. Sannan lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, ga kayan marmari nan iri-iri da abin da yake buri gashi nan a gabansu. Sannan kuma salamun qawlan min rabbir rahim, ga kuma gaisuwa daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wacce yake musu. Sai ba Allah ya gama lissafa ƴan wuta wannan alheri na aljanna, sai ce ku kuma imtazul yawma ayyuhal mujrimuna, kai a shararen banza ku koma gefe daya, wannan gurin ya haramta gare ku har abada. To wannan gidan da yake da wahala da tsada, kafin ka shige sai ka gama wannan rayuwar, a wannan rayuwar akwai wani hadari guda daya wanda yake fuskantar mutum, a shine za ka yi arzikin da har abada ba za ka tsaya ba, ko kuma kai tsaye da har abada ba za ka kara arziki ba. A minti daya ko ma sakan da za a zara ranka, in aka zara ranka da imani kai arzikin da ba za ka kara tsaya ba, in ko aka zara ranka ba imani kai tsaye da har abada ba za ka yi arziki ba. To so da ka ga hadari na farko. Hadari na biyu da yake gaban dan adam shine zaman kabari, sannan hadari na uku tashi daga cikin kabarin. Sannan idan an tashi da kabarin, hadari na hudu shine tafiya mahshar. Hadari na biyar kuma a tsaya a mahshar din. Sannan hadari na shida a zo a yi wa mutum musa'ala, Allah ya tambaye mutum abu hudu, rayuwarsa har zuwa mutuwarsa, sai mutum yi wa Allah bayani filla-filla. Sannan kuma kuruciyarsa daga cikin rayuwar samartakar, sai an ware ta saboda ta fi muhimmanci, sai ya yi bayani. Sannan sai an tambaye shi dukiyarsa ta ina itara, kuma ta ina ikashi. Sai an tambaye shi ilimin da iya wani irin aiki ya da shi. Sannan ya gama wannan a fito da matsalar iyalinsa ɗaya bayan ɗaya, sai ya gama amsawa. Sannan kuma a zo raddul mazalimi, wanda suka taɓa mu'amala ko ta minti ɗaya a duniya, sai Allah ya dada su ya yi hisabi. To idan mutum ya yi wannan, ga rabon takardu da za a yi, waɗansu karɓa a hannun dama, waɗansu a hagu, wani ma wara a zarihi sai an turtsatsa hannun nasa na hagu, ya bugi kirjinsa kamar mashi, ya fita ta baya, an murɗa wuyansa kamar roba, sannan zai karɓi takardar. Sannan kuma ga siradi wanda za a yi miliyan sun hau da kyar dubu za su tsallake, zuba za a yi, duk wanda ya sukuce daga siradi kafin ya taddada ban jahannama sai ya tafi shekara 70, sannan zai taddada ban jahannama, sannan mala'iku su zabarin kamar yadda ake zabarin guga. To sai mutum ya haura waɗannan kaf, sannan kuma a je haudar rasulullahi alaihi salam, tabkin annabi alaihi salatu wasallam, shi ma nan akwai sauran magana, domin ya nada shurban minhu aqawamun wa huwa bi ahadihim wa qul yuzadu man dago, wanda suka cika alkawari suka rike abin da annabi alaihi salam yazo da su, su za su sha wannan ruwan su wuce. Wanda ku suka sauka daga kan kadarko ko kuma gudabe, ana zuwa daman ga mala'iku nan da kula ke kamar mobile, mutina zuwa za su dinga sa masa kulki maza a kore shi, sai annabi alaihi salam ya ce a'a ala halumma ku taho mangani, sai a ce da shi baka sani ba karbar da loba a daka a ba ka san yi tabdili sun cancanta addini bayan da ka zo da shi ba, sai ce fasuka 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 kore su maza, shikenan ta baci. To wannan shine abin da dan adam yake iya fuskanta in duk kauce wannan hadarai, shikenan kuma ka shiga gidan tsiran da har abada ba za ka sake gamuwa da tashin hankali ba. To wannan matsalar da ake gamuwa da ita, ita annabi alaihi salatu wasalam ya bugi kirji yace tun daga ran da ya faɗa maganar har zuwa ranar tashin alkiyama, kowa zai lamunce masa wannan, shi zai lamunce masa wannan hadaran in kiyama ta tashi kai annabi haka kawai ka ce ina gida na, zai ce maka gashi. To saboda haka ta da zamu magana akan ta, magana ce ta aiki tsagoro kawai, zamu lakta wani yazo ce ina mafita ba, mafitar muka baka. So da haka wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun rawaito shi. An kar wannan hadisi daga Sa'd ibn Sa'd radiyallahu anhu, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man yadman li ma baina lahayhi wa ma baina rijlaihi adman lahu aljanna, wa zai lamunce min abubuwa guda biyu, na ɗaya shine abinda yake tsakanin kafafuwansa, wato saboda tarbiya ta annabi alaihi salamu da alkunya baya fitowa karai faɗa abu, ma baina rijlaihi abinda yake tsakanin kafafuwansa, wato cinya dama da takume a wannan al'aurarsa, mace ne ko namiji, saboda kai kinaya abinda yake tsakanin cinya dama ko al'aura, wa zai lamunce mun wannan. Sannan kuma wa ma baina lahayhi, wa zai lamunce mun abin da yake tsakanin haɓar sama da ta ƙasa, abin da yake tsakanin haɓar sama da ta ƙasa meye, harshe ko kuma harshen bakin da kofar za ta fita tafi makogoro ta fice, duk wanda yi wannan annabi alaihi salatu wasalam yace adman lahul janna, na lamunce masa aljanna ni kuma. Shi kai baya faɗa ta shi ko baya fankama, baya san zuciya, duk abin da ya faɗa yana da matsayin da zai wannan, tun daga wannan ranar har zuwa tashin alkiyama, wanda duk ya yadda zai rikewa annabi alaihi salamu wannan alƙawarin guda biyu, to shi ko ya bashi tabbas zai tsaya masa gida aljanna. Kaga ma'ana zaka cika da imani, ba za ka shiga matsala cikin kabari ba, zaka tashi cikin aminci, za a yi maka hisabi kin sauki, za ka karɓi takardarka, za ka shiga aljanna bi salami. To yau ya rage na kowa, sura ta wannan al'umma tana da daraja a gurin Allah subhanahu wataala, da ya aiko mata Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah yake so fiye da kowa. Saboda Allah ya albishir da aljanna ga waɗansu bayi wanda suka rayu da annabi alaihi salam, amma saboda rahmatarsa tana da yawa da alfarma annabin alaihi salatu wasalam, wannan albishir da aljanna jage zahar ila kiyamata a kaina a kan kowa. Shi yasa annabi ya fito ya yi wannan shelar, ya ce wani duk yake son ya samu lamunin aljanna to ya tsaya min a kan wannan. Akwai abubuwa da dama da ya faɗa, kun da yake cewa wanda zai yake wa yake so in lamunce masa aljanna, ya lamunce mu zai ƙara tambayar wani abu ba. Saban sako wanda suka yi wannan alƙawarin suka ce mun lamunce maka. So da haka idan mutum yana kan raƙumi, in tsumagiyarsa ta faɗi ba zai ce da Allah bawan Allah mai komun ba, saboda da ya ce mai komun ya karya wannan alƙawarin, sai dai durƙusar da raƙumin ya koma ya ɗauko. To wanda ya tsaya annabi alaihi salatu wasalam kan wannan shikenan. To tunda annabi alaihi salatu wasalam anan ya faɗi waɗannan gaɓoɓi guda biyu sai mu ga saboda me annabi alaihi salatu wasalam ya ware waɗannan gaɓoɓi amsa Allahu alam wato abu na ɗaya abin da yake tsakanin cinyar dama da ta hagu wato al'aura wannan sha'awar dukkan mutum ko mace ko namiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa ita kamar yadda ya sa masa sha'awar ci da sha saboda tabbatar jikinsa haka ya sa masa sha'awa ta ɗa namiji da ƴa mace saboda me saboda tabbatar irinsa ta hanyar sa ne wane yake haihuwar wane yake haihuwar wane shi yasa ubangiji ya sa mutum wannan to amma kuma shi mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato zaluman jahula mai yawan zaluntar kai ne ko mai tarin wauta ne da tarin jahilci saboda ka sai ya kasa gane me yasa Allah ya bashi wannan sha'awar dan wani irin aiki sai ya take munafar da ubangiji yake nufi sai ya dinga biyan bukatar san zuciyarsa to saboda ka take da matsala kowa yana da ita shi yasa ubangiji da ya bada doka ga masu zina yace in an same su wanda ba su aure ba fajilu du kullu wahidin minhum ma mi'ata jalda kowanne sai masa bulala 100 to sai ya dawo ya faɗi wata kalma da bai taɓa faɗa a kowace irin hukuma ba sai ce la ta'khuzukum bihi mara afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kada tausayi ya kama ku babu wani mutum wanda zai laifi a zartar masa da hukunci tausayi ya kama mutane banda zina saboda ita manyan mutane suna yin ta ƙanana su ne tsakatsaki su ne jahilai su ne masu ilimi su ne talakawa suna yi masu kuɗi su ne saboda gariza ce ta ɗan adam Allah ya halicci mutum da wannan daga ka sauka daga munufar da aka ɗora ta daman zaka ci gaba da yin wannan saboda haka an ce ai soyayya ce ta kama su sai ga mutum yana ganin ai shi ma irin wannan tana iya kama shi sai Allah ya ce to kar ku ji tausayin su domin sun sauka daga kan gwadabe to saboda haka shi sai annabi sai ya faɗe ta sannan harshe shi ko daga cikin gaba kankanuwa ce a cikin gaban dan adam kankanuwar gaba ce kuma ga ta mara nauyi sarrafa ta abu ne sassauka amma kuma ita ce gabar da take kaiwa mukura a wajen bin Allah ko mukura wajen sabon Allah menene mukurar sabo kafirci meye mukurar alheri da'a da imani to saboda haka harshe shine tafinta na kafirci ko na imani da shi zaka faɗi kalma a tabbatar da mai faɗar kafiri ne da shi zaka faɗi kalma a tabbatar cewa kai mumini ne saboda haka shine mukurar alheri shine mukurar sharri to da haka annabi alaihi salatu wassalam sai ya ware wannan gaba shi harshe ita ma ya ambace ta sannan an tambaye annabi alaihi salatu wassalam cewa in kiyama ta tashi wani abu ne zai fi kai mutane wuta sai ya ce al-lisanu wal farju harshe da al'aura su za su fitara mutane a wuta duk wanda suka shiga wuta in za a yi kididdiga za a tarar waɗanda suka fi yawa a wuta wa masu laifin farji ne da laifin harshe sama da kowa to shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya ware waɗannan gaɓoɓi ya ce mai ƙoƙari mu lamunce masa kare su idan muka lamunce shi kuma ya tabbatar mana da samun gida a aljanna to sai mu ɗauko ita al'aura da annabi alaihi salatu wassalam ya yi magana ya ce mai ƙoƙari mu kare masa ita shi kuma zai tsaya mana da aljanna abinda za mu yi la'akari da shi dangane da al'aura mutum shine akwai mafsada da ake samu dangane da wato sabon Allah da al'aura mafsadan nan ta farko shine fadawa cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah yana da kishi fiye da kowa akan saduwar mace da ɗa namiji Allah fi kowa kishi lokacin da Allah madaukin sarki ya saukar da ayar kazafi a cikin Qur'ani cikin suratul Nur daga cikin sabon annabi alaihi salam akwai Sa'ad dan Ubadata radiyallahu anhu ya miƙe a cikin masallaci ce da annabi alaihi salam a haka za unzilat yanzu haka aka saukar da wannan ayar sai annabi alaihi salam yace haka za unzilat haka aka saukar da ita sai yace wallahi ya rasulullahi da nan sai da Allah ya ma'aikin Allah ban tambaye ka dan musu ba sai dai na tambaye ka ne saboda tsananin kishin da yake zuciyata. Sai su Hazraju suka ce, ya Rasulullahi, hakika Sa'ad mai kishi ne, tunda yake bai taba auren bazawara ba saboda kishinsa, ko bai taba sakin mace wani ya aure ta ba. Sai Sa'ad ya ce, abin da yasa ne wannan tambayar? An ce in mutum ya ce mace ta aikata laifi irin na zina, bai zo da shaida guda hudu ba, za a yi masa bulala 80, sannan a daina karɓar shaidarsa kuma fasiki ne. Sai ce, to in mutum ya zo ya tadda wannan ana yi da iyalinsa, idan ya faɗa a yi masa bulala 80, in ya fusata ya kashe shi a yi masa kisasi, in ya ja baki ya shuru baƙin ciki ya kashe shi. Ya ce, ni abin da na hanga kenan. Annabi ce, haka Allah ya saukar. Sai aka haƙura. Sai annabi ya ce da shi, Sa'adun gairur, Sa'ad mai tsananin kishi ne. Sai ce, wa Rasulullahi a gairu minhu, manzon Allah alaihi salatu wasalam ya fi Sa'ad kishi, wallahu a gairu minna, Allah dai ya fi mu kishi. Sai sa Ibn Qayyim al-Jawziya a cikin littafinsa mai fitahu Daris Sa'ada yake cewa, akwai wani mutum daga cikin Banu Isra'ila, ɗansa ya sa hannu ya yi wata mace sakulkuli. Sai ya ce masa, kai ɗana, wannan kalmar sai Ubangiji ya ce annabin wannan zamanin ya gaya masa bai yi kishi irin yadda Allah yake so ba. Yaya ɗanka zai taɓa mace ba babu halacci kuma kai kiransa ɗanka? Ai, kamata ka yace shi daga jikinka saboda ka taya Allah kishi, ya fi ka kishi. Ya ce, daga kanka Allah ya ce ya alƙawari, in dai irin jininka ne har Allah ta shi kiyama ya daina fidda salihi. Ya daina fidda salihi. Sannan kuma shi ne laifin da idan ka yi wato kaya da shi a baya ne za ka tsince shi gaba, in dai ka yi sai an maka. Kamar yanzu abinda samari suke je suna ta wahal da 'ya'yan mutane, ruwan yarinya yana cikin gida a je a yaudaro ta, a fito da ita a cuce ta, a sadu da ita a yi mata waɗansu abubuwa, ya tabbatar yana binne da rani daga ran da aka yi ruwan shuka, wanda ya manta ya binna ma sai ta fito, sai an yi wa 'yarsa haka, sai an yi wa jikarsa, sai an yi wayarsa, sai an yi wa ƙanwarsa. To ita mafsadar ta kenan tana da illa. Sannan illarta ta biyu tana jawo wato gajeren kwana. Idan dai za a yi ta, to ku za a dinga saurin mutuwa. Shi yasa Annabi alaihi salatu wasallam ke cewa, ma zaharatil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafihim wad'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim allazina madu. Alfasha ba za ta bayyana cikin mutane shi alfahari da ita ba, ta ci gaba da yaɗa ta sai Allah ya sakar musu da adda'un annoba, ai ta yin ta ba dare ba rana, ba rani ba damuna, ba ɗari ba gumi, sannan da kuma rashin lafiya wacce magabatansu ba san irin ta ba. So da haka za a yi ta gajeren kwana. Sannan kuma Allah maɗaukin sarki zai dinga ta bi da arzikin mutane, sai ta karyewa, sai ga mutum ga arziki kawai talin tarin da alada gudun zama lokacin, sai ka shafa ka ji ba komai, da yadda ga mutum ya sarewa zina sanda, to ka gaya masa duk tarin arzikinsa, ka ce za ku kun kusan raba gari da shi, in kuma ya ƙi ji, in dai ya tsawarai sai ya rasa komai. Ana nan ana ta